أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تسر رمو دكلمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Asabar ne 3 ga watan Jumadal Ula na shekara 1444 bayan Jinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo da 26 ga watan Nuwamba na shekara 2022. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da Sheikh Malami namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sanu Marijani MOON, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sajjar Safan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akan kalla.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wata'ala ya yi halittu daban-daban iri-iri, kuma kowace halitta kamar yadda yake cewa min kullin khalaqna zawjayn, kowace halitta Allah subhanahu wata'ala ya yi ta iri biyu. Allah subhanahu wata'ala ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya halicci mace namiji, ya halicci mace, ya halicci duhu, ya halicci haske, ya halicci rayuwa, ya halicci mutuwa. Hakanan ya halicci lokacin zafi da kuma lokacin sanyi da lokacin damana da lokacin kaka. Haka komai Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su biyu, kowane abu da kishiyarsa, wato mahadinsa. To wannan yanayi da muke yanzu yanayi ne na sanyi, wanda ɗaya daga cikin lokuta ne da Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya rayuwar ɗan adam a ciki, sannan kuma rayuwar ɗan adam take buƙatar wannan yanayi. Kowane yanayi da ka gani da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kuma ɗan adam yake rayuwa a cikinsa, to gudar aya ce da take nuna girman Ubangiji subhanahu wata'ala da cikar ƙudurarsa da kuma cikar hikimarsa da iliminsa. Duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya halitta wa ɗan adam, na daga abin da zai ci ko abin da zai sha ko iskar da zai shaƙa ko abincin da zai ci, duk wani abu da ka gani Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi zan ni'ima ga ɗan adam, sannan kuma ya zama aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala da suke nuna ɗayantakarsa a cikin duk lamarinsa. Allah subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa ga ayar da take cikin sassaɓawar dare da rana da yini da lokuta dai daban-daban. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. للي أتكن سرسا باور داري رانا دكما يني إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض للي أتكن هلت السمي لكسا واختلاف الليل والنهار دكما ساب باور داري ديني اللاشي لآيات لأولي الألباب أقول آيو أتكيغا ما صحن كلا. Hakanan wani wurin Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Lalle a cikin sassabawar dare da yini da abinda Allah ya halitta a sama da ƙasa mai da ƙasa, Allah ce akwai ayoyi ga mutanen da suke masu taqwa. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. شيني وند يسنى دلي ديني خلفة سنة واتمي قلب جونا وان يزو وان يتفي وان يتفي وان يزو الله يتي لمن أراد أن يذكر وان يتي ياي وان نقوان ديكي نفنزي وأزنتو أو أراد شكورا ويسوي والله سبحانه وتعالى بوديا. Hakanan Allah subhanahu wata'ala ya ce na khilafil layli wan nahar, لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هكذا آيوي داما وبنجي سبحانه وتعالى ياي إشارة زواغا تيوا أتكين هلتر وتسسابا ولوكتا أكوي آيوي مبنبنتا أكوي آيوي غماسو غماسو هنكلي. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan canjin yanayi ya zanto ni'ima ga dan Adam, domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa jikin dan Adam yana buƙatar wannan canjin yanayi. Ba zai so ya rayu a cikin wani yanayi guda ɗaya ba, cikin yanayin zafi ko wani lokaci ko cikin yanayin sanyi dimin da'ima. Hakanan akwai wasu halittu da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi waɗanda ba sa rayuwa sai a cikin yanayin sanyi, kamar yadda akwai cikin halittunsa waɗanda ba za su rayu ba sai da yanayin zafi. Don haka kowanne yanayi akwai buƙatar da ta sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan yanayi. Kuma ɗan Adam Allah subhanahu wata'ala ya hore masa abubuwa da dama waɗanda zai iya amfani da su har wannan yanayi ya zo ya wuce. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallahu ja'ala lakum mimma khalaq zilalan وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الله سبحانه وتعالى يكتوى والله جعل لكم مما خلق ذلالا. وبنجي سبحانه وتعالى يكتوى ياسن يا مكو لغا أبين ريها لتا ياسن يا مكو إنووي سننكما دقدور وطو. وبنجي ياسن يا مكو جداجي سنن وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر sanya muku tufafi waɗanda suke tsare ku daga zafi, wa sarabila taqikum ba'sakum da kuma tufafi da suke tsare ku daga makamai lokacin yaƙi ko a fagen daga. Kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun, kamar haka Ubangiji yake cika muku ni'imarsa domin ku zanto masu miƙa wuya. To kaga anan Ubangiji subhanahu wata'ala yana ambatar irin abin da ya hore wa ɗan Adam na ni'imomi wanda za su dace da kowane yanayi da yake rayuwa a ciki. Ubangiji subhanahu wata'ala ya samu wa ɗan Adam inuwoyi daga cikin abin da ya halitta, inuwa daga ainihin isatuwa ko kuma inuwa daga duwar wasu. Duk ɗan Adam yakan iya samun inuwa daga waɗannan abubuwa wanda zai yi wa kansa na shinge ko kuma wata rumfa da zai zauna a ciki. Sannan Ubangiji ya sanya duwatsu su ma suka zanto kamar gidaje ne da ɗan Adam yake rayuwa a cikinsu. Ko ya fafe duwatsu ya yi gida, ko ya sassaƙa, ko ya amfani da duwatsun ya gina gida. To Ubangiji ya yi masa wannan domin ya tsare kansa daga zafi, daga rana, bugun rana, ya tsare kansa daga iska, ya tsare kansa daga ruwan sama, ya tsare kansa daga wani abin da zai iya kawo masa farmaki ko dabba ko wani mugu domin ya cutar da shi. Duk Ubangiji ya masa wannan. Sannan ya yi masa tufafi waɗanda suke kare shi daga yanayin zafi. Akwai tufafin da suka dace ya sa su a lokacin zafi, Ubangiji ya samar masa da su. Hakanan akwai tufafin da suka dace da shi a yanayin sanyi, shi ma Ubangiji ya samar masa da wannan. An ambaci zafi ba ambaci sanyi ba, saboda ga ambatan zafi kai ma za ka san cewa sanyi shi ma akwai shi a nan. Shi ya sa aka ambaci ɗayan don ya nuna ɗayan, saboda tare suke. In aka ce akwai zafi to akwai kuma lokacin da za ce akwai sanyi. Shi ya sa da aka ambaci zafi ba a sake maimaita ba kuma aka ambaci sanyi, domin ambatan zafi ya isa. Don haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wa ɗan Adam tufafi, ya samar masa da tufafi wanda za su tsare shi daga zafin rana, hakanan da waɗanda za su tsare shi daga makamai kamar tufafin sirke. Allah ya ce kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun, kamar haka Ubangiji yake cika muku ni'imarsa gare ku, la'allakum tuslimun, domin ku miƙa wuya. Kaga Ubangiji subhanahu wata'ala ya kira duk waɗannan abubuwa ni'ima kuma cikakkiya da yawa ɗan Adam, saboda ɗan Adam ya yi nazari cikin wannan ni'ima ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala. Hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wato sababin samun lokaci mai tsananin sanyi da kuma lokaci mai tsananin zafi, kamar da yake cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wuta ta koka wa Ubangiji subhanahu wata'ala cewa sashin ta yana cin sashi, ishtakatin naru ila rabbiha akal annaha akala ba'daha ba'dan, shine annabi sallallahu shine Allah subhanahu wata'ala ya mata izini da ta lumfasa sau biyu a shekara shine yace fa zalika ashaddu ma tajiduna min al-hard wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir annabi yace so wannan lumfasawar ita ce abinda kuke samu na tsananin sanyi ko tsananin zafi wato na tsananin zafi ko tsananin sanyi saboda ka wannan wani wata hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin wannan kuma dan wannan har ila yau zanto aya ga dan adam ya fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala ya tanadi azaba mai tsanani ga wanda zai saba masa yana duk kake jin tsananin zafi anan to huci ne na wutar jahannama da ubangiji ya tanada wanda suka kangare masa suka bijire masa ko kuma abinda kake ji na tsananin sanyi anan kake kokarin yadda zaka kare kanka ka guje masa kake daukan matakai iri-iri na kaga ka kaucewa shi wannan sanyi da tsananin sa to ka sani wannan numfashi ne ɗaya daga cikin hucin jahannama wanda ubangiji ya tanade ta da wannan azaba ga waɗanda suka kangare masa ta hanyar kafirci ko suka kangare masa ta hanyar saban Allah saboda haka akwai hikima ta ubangiji akwai wato wa'azantarwa da jan hankali da izina a cikin wannan haka nan kuma dan adam ya fahimci cewa rayuwa ba yanayi ɗaya take ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake sanya lokuta mabambanta wannan yazo wannan ya tafi wannan yazo wannan ya tafi yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar Allah yana jijju ya dare da rana wannan ya tafi wannan yazo wannan ya tafi Allah ya ce akwai izina ga masu hankali to nan dan adam zai fahimci cewa to ya rayuwa ba ta zama a yanayi daya ba ta zama a yanayi daya ka taso a cikin wani yanayi guda daya kuma kai ta tafiya a cikin sa ba tare da samun canji ba tun daga daukan cikin dan adam yake samun canji tun daga kudugon mani ya koma dugon jini abin ya koma tsoka sannan maida shi kasusuwa kwarangwal din sa sannan kuma a kulullube wannan kwarangwal da tsokan nama sannan a busa masa rai ya fito duniya sannan daga nan kuma ya fara girma tun daga rarrafe ya zo yana tatata yana tafiya haka kuma zai ta girma har ya zo kai lokacin balaga yana cikin koshin lafiya abin nan garjin karfinsa daga nan kuma ya dawo ya shiga yanayi na dattaku har ya shigo kai yanayi na tsufa to haka dan adam tun daga samuwarsa a cikin mahaifinsa yake ta cancanzawa to haka zai ta cancanzawa tun daga rayuwa har zuwa mutuwa yana lafiya kuma yana samun rashin lafiya lokaci ya samu kansa cikin farin ciki wani lokaci ya samu kansa cikin baƙin ciki to wannan yanayi ne na wato dabi'a ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci dukkan wani abu da ya halitta a kansa babu wani wanda yake wanzuwa a yanayi guda ɗaya ba tare da koma baya a cikin sha'aninsa ba sai ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda yake wanzuwa a yanayi guda ɗaya tunda Allah subhanahu wata'ala yake bai taɓa ci baya ba daga yanayin da yake iliminsa da ƙarfinsa da hikimarsa da ikonsa da duk wani abin da yake nashi cikakke ne baya raguwa man ɗan adam to zai ringa tafiya ne a hankali ya zo ga yanayin da Allah subhanahu wata'ala ya so ya kai gare shi na kamala irin tashi sannan kuma ya dawo na ƙasa ya ta cika da sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bai yarda mu wani abu da zai cika ba tare da kuma yana raguwa ba to har akai kuma ga daga samuwa kuma akai ga babu saboda ka wannan yanayi da muke samu kanmu a ciki kowace shekara na sanyi cikin ɗaya ne daga cikin canje-canje da ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci halittu a kansu haka dan yau ka samu gobe ka rasa ka ɗauki wani abu ne wanda yake ya saba wa ɗabi'a haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara rayuwar dan yau kana lafiya gobe ka ji ka baka lafiya haka ubangiji ya tsara rayuwar haka take tafiya shi yasa ubangiji ko ina in ya ambaci sassaba wa dare da rana zai ci to akwai ibra akwai wato izina ga amma ga waɗanda suke da hankali su suke ɗaukan wannan canje-canje a matsayin wani abin da zai sa musu wa'azantuwa su fahimci cewa in yanzu suna jin su da ƙarfinsu da lafiyarsu da ikonsu to su tana cewa akwai kuma randa za a samu wani canji a kasan wannan in yanzu suna ganin su da rai to sani cewa akwai ranar da za a zo kuma babu su to wannan zai sa su yi tunani su tsaya su yi abin da ya kamata su yi a lokacin da suke cikin wato damar su ba za su bari damar ta zo ta wuce su ba don haka a cikin komai da Allah subhanahu wata'ala ya halitta da cikin kowane abu da Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar to akwai ayoyi da dama amma ga mutanen da suke da hankali suke da basira suke da tunani suke san su wa'azantu da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna musu na ayoyi iri-iri daban-daban Allah ya samu dace
amin su amin malalla ya saka alkari tambayar mu cewa ta farko ta zo ne daga wanda yake cewa malam shin ya halatta mutum ya yi tafiya musamman saboda yana son ya yi sallar kasaro kuma menene hukuncin mutumin da ya je gona mai nisan kilomita 30 daga cikin gari sai da yamma ya karasa wani gari da ke gaban gonar tashi ya yi kasara a wajen
mutum ya yi tafiya kawai don ya yi kasaro idan yana so ne kawai ya yi tafiya ya yi kasaro don yana ganin cikawar zamansa a gida yana cikawar ta dame shi yana ganin yin kasarin ya fi masa sauki saboda haka yana gujewa raka'o'i hudu ne don ya yi raka'a biyu to da ai ba daidai ba amma in yana zama wato zaune yake shi bai taba tafiya ba kuma ita wannan sunna ta kasar an ce annabi yana yin ta saboda haka sai yake so shi ma ya yi wannan sunna ta kasarin wato sha'awar ya dabbaka wannan sunna ta sa ya ji bari ya yi tafiya don ya ga yayi saboda zamansa a gida a shekara da shekaru sai dai da karantawa ko ji ana faɗa cewa annabi yana kasaru shi ma yana sha'awar aikata sunnan yanzu ya zaɓi ya yi tafiya don ya yi wannan sunnar wanda babu komai amma ba wai ya yi tafiya don yana jin cewa zaman gida ana matsa masa ya yi raka'a hurhuɗu a wasu salloli ba to bari ya yi tafiya kaga ya sauke wa kansa raka'a hurhuɗu wannan ba daidai ba ne sannan mutumin da ya fita gona tafiya ta ja shi ya tafi har ya kai wani gari wannan ba a ce masa matafi a ka'ida matafi shi ne wanda ya fita gidansa da niyyar zai yi tafiya zuwa wani gari in aka tambayi mutanen gidansa al'adance ina wani za su ce ya yi tafiya amma wanda ya fita bayan gari zai je gona ko zai je farauta abin farautar nan ya ta jansa yana ta binsa a guje yana ta jansa yana ta binta a guje har ya kai wani gari tafiyar da ta yi nisan tafiyar da za a yi kasaro to wannan ba zai yi kasaro ba saboda ba tafiya yi ba Allah subhanahu wa ta'ala cewa walaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yafsuna ya ayyuhal ladhina amanu idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah cewa ku wadanda suka yi imani idha darabtum fil ardi in kun yi tafiya a bayan kasa saboda haka wanda yayi tafiya abinda a urfan al'adance za a kira abin bulaguro za a ce masa tafiya shi yake kasar amma wanda ya fita wani abu ya ja shi har yayi tsawon tafiyar da ba ka kiranta abu a urufi tafiya to wannan baya yin kasaro wannan shi ne saboda haka in har ya fita ne neman wani abu tafiyar ta yi ta jan shi har ya shiga wani gari wannan ba zai kasaro ba zai cika sallarsa ne.
Da sai wannan shi kuma yake cewa malam yana so malam ya masa karin bayani akan turaren za'afaran wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana maza sanyawa yake tambayar ya za a gane turaren a yanzu.
To ainihin yanzu zan iya gaya masa tunda ni ba dan kulu bane dan ko in kulu zai je samu ya ce sai yana so su nuna masa turaren za'afaran amma yanzu zauna in maka kwatancen turaren za'afaran asali za'afaran din yana daga cikin kamar abin da ke cewa kayan kanshi kayan dadada miya abin nan spices da ake sawa kayan dadada miya ko kayan kansa su miya asali ana amfani da shi ne anan to akan yi kuma amfani da shi wajen turare aka yana abu ya kan yi kuma zai ga yayi abin nan kalar rawaya to shi ne suke cire abin da suke yin turaren da shi ba shi za'afaran din tsiro ne kamar fulawa yake haka to a cikinsa kuma duk abubuwan da ake fitar da abin da ake sawa a miya ana sa shi a miya tana kanshi in an sa shi tana sake ɗanɗano kamar sauran kayan gyara miya shi ma haka yake kuma a jiki ake cire abinda ake rina kaya da su ake kuma sanyawa a matsayin turare to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya sa turaren za'afaran a jikinsa.
Sai wani yake cewa malam shin ya halatta mai gida ya sanya CCTV kamara a cikin gidansa ko ina har da ɗakunan ƴaƴansa maza da mata da ma ɗakin mai gari domin ganin abubuwan da suke faruwa.
To muna cikin wata rayuwa ne da aka cire mana yarda da juna da kuma rashin tsaro da rashin zaman lafiya duk shi ya kawo waɗannan abubuwa har suka zo suka zama suna neman su zama wata larura ma a wasu wuraren dole sai an sa su. Al'asulu shine ka yadda da waɗanda kake tare da su cewa amsattu ne, nagartattu ne, mutanen kirki ne. Sai idan wani abu ya bayyana to nan ne zaka yi wa mutum hukunci da abin da ka gani. Amma ba ya zama tuhumar ita ce asali ba. To amma saboda gurɓacewar rayuwa sai zama tuhuma ita ce asali. Kowa tuhuma sakake, kana tuhumar matanka, kana tuhumar ƴaƴanka, kana tuhumar maƙotanka, kana tuhumar duk wani wanda yake kewaye da kai. Don haka ba za ka iya rayuwa ba kana ganin sai ka sanya wani abin da zai riƙa leƙa maka asirin mai suke yi saboda ba ka yarda da su ba. To wannan ba irin wannan ba rayuwa bai kamata ta zama haka ba. Na'am, ana amfani da CCTV wajen samar da tsaro. Inda ake ganin cewa akwai buƙatar haka, ka saya ka sa a farfajiyar gidanka, tsakar gidanka, ƙofar gida, saboda masu zuwa shigowa ko masu fita da sauransu. Wannan duk babu laifi, amma yanzu to har cikin ɗakin kwanan ƴaƴanka mata duka sa CCTV nan tana ɗaukan duk wani abu da yake faruwa a nan, kuma tana ajiye shi a gurin ajiya. Saboda ko ba kai ba wani ya zo ya ɗauka zai iya ga abin da yake ciki. ƴaƴanka mata sun zo sun sakamakonsu a ɗaki, za abin da ba za su yi ba, sun fito daga ban ɗaki, za su cire kaya, za su canza kaya, za su kasa kyamara tana rikodin su. Kaga anan abin ya zama akwai hauka a ciki wanda bai kamata ba. Ba laifi ka saka a farfajiyar gidanka, tsakar gidanka, tsoro ka sa a wajen mai gadi, duk babu laifi kana iya sawa wannan daman duk harka ce ta tsaro. Amma bai kai saboda munana zato ya zanto ka yi wani abin da zai iya kuma cutar da ƴaƴanka ba, cutar da matanka, cutar da kai kanka. Saboda haka wannan bai kamata ba. Sai a yi abu kowanne kamar yadda malamai suke cewa ad-darura tuqaddaru biqadariha. In abu ya zo larura to ana yin amfani da shi gwargwadon larurar, ba kuma a zalimi a wuce iyaka ya zanto an kai abu har inda zai iya cutar da wani ko kai ma ya cutar da kai, ta abin da ya cutar da iyalanka, ya cutar da ƴaƴanka, babu shakka kai ma ka cuto ta haka. Saboda wannan ba daidai bane.
Na'am, to sai wannan yake cewa mallan shin ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zubar da ruwan zafi a ƙasa?
To a matsayin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka a zubar da ruwan zafi a ƙasa, nan ba na jin akwai wani hadisi irin wannan. Sai dai kawai abinda malamai suke magana a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhihi al-hushush muhtadara. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا وإن هذه الحشوش ولا نقول على عندك كي بيان بقاتا وتوبان لايكي مجيوي النبي يكي محتضرة قولين ده شيطانو سكي دبدلا أقولن قولين دبدلا الشيطانو ني ستو إذا تأمكو يزو قولن با هيا قوة جنبان لايكي تو يكي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Min al-khubuth wal khaba'ith, ya Allah ina neman ka tsare ni daga wato shedanu mazan su da matan su. Saboda haka gurin biyan bukata ban daki guri ne da shedanu suke dabdala su a gurin. To shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin abubuwan da suke jawo wato bugun shedanu aljanu su bige mutum, yace suke cewa akwai abubuwa kamar Ibn Taymiyyah yana ambatan su, ce na farko ko dai mutum ya yi fitsari akan wani wanda yake shedani ne ko ya zuba masa ruwan zafi, yace kamar ya kwara masa ruwan zafi, shi to za su iya taba shi a nan domin suna ga ya bata musu, musamman a ban daki inda suke dabdala. Da zo ka kware ruwan zafi ko kai fitsari akan wani to zai iya cutar da kai ya bige ka a dalilin haka, yace ko kuma ka kashe musu wani nasu, to a nan wato ɗaukan fastan takan fi tsanani akan wannan da ba za ka yi ma wani fitsari ko abin nan. Ko kuma ya zanto yana jin haushinka daman sai ɗabi'ar su ce ta cutarwa, saboda haka yake ganin ya kamata ya cutar da kai, ko kuma ya yi wasa kamar yadda yara abin nan marasa hankali sukan ga mutum ya zo wucewa a riƙa tsokanar sa, to su ma suna iya tsokan ɗan adam su iya bige shi don zantu kamar wani abin wasa a hannunsu. To a nan malamai sukan faɗi zubar da ruwan zafi, shi yasa ba a son wato kwarayar da ruwan zafi a ƙasa a gurare irin wuraren da shaidanu suke kai kawo a gurin kamar cikin banɗaki da makwararren ruwa, inda dai duk aka sani shaidanu suna son guraren shara haka, duk guri ne da shaidanu suke buƙatar wato zama a gurin. To shi yasa malami suke magana kwara ruwan zafi a nan, za ka iya kwarawa idan to ya samu wani daga cikin shedanu. To shi yasa suke magana, amma ba wai hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam cika ku zubar da ruwan zafi a go kaza ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam shi yana labaranci ne karkashin wani mai gidansa, to mai gidan yana biyan sa, sannan yana tura shi wurin wani aikin ya je gurin ba tare da shi mai gidan ya je ba. To yace wani lokaci idan sun yi aikin yayi kyau, waɗanda aka yi aikin suka dan yi musu alheri, shi ne ke tambaye malam mene hukuncin wannan kuɗin da su suke ba su.
Na zanto ba shi ne ya nemi kuɗin a gurin mutumin ba, kuma mutumin ya biya shi wanda ya sa aiki kuɗinsa, wato shi ubangidansa, su kuma ya zai musu alheri. Wannan babu komai, babu wani abu da zai wato ta'allaka da kyan aikinsu ko rashin kyan aikinsu. Haura ka shi ya ga dama ya yi musu, ba wai wani ma'aikaci ba ne da gwamnati ta ɗauka aiki ta ce ya yi wa mutane abu kaza sai yake karɓa kuɗi a gunsu bayan kuɗin da gwamnati take biyansa, ba irin wannan ba ne. Wannan shi aiki ya zo ya sa kuma ya biya kuɗin aikin, kaga dole dai za a yi masa aiki, sawa'un ya kai ya maka ihsani ko bai maka ihsani ba, aikin nan tun da ya riga ya biya shi dole a yi masa. Na sabanin wanda yake ma'aikaci ne na gwamnati yana iya kinyi kuma a yi ta artabu da shi ba tare da an ci nasara a kansa ba, amma wannan ya biya za a yi masa gini, kaga dole dai a ga ginin a ƙasa, ba zai yi a ce an cinye kuɗin ba ba a yi masa ba. Za ka yi masa ginin kuma ya ga dama ya yi wani ihsani cikin waɗanda suka zo suka yi aikin, wannan babu komai a ciki.
To ne ke cashin malam da gaske ne babu zakka akan dabbobin da aka kiwata su a gida, saboda mutum ne yake kawo musu abinci ba fita da su kiwaye suna cin ciyayi ba.
Na'am, zakka da dabbobi ana fita wa dabbar da ake fita da ita kiwo, ba wacce take zaune a gida ana ciyar da ita ba. Wacce take ake fita da ita bayan gari ta sake ta ta yi kiwo, wannan ita ce ake wa zakka. Amma dabbar da mutum ya saya ya ɗaure ta a gida shi yake ba ta ci da sha da kula da ita, wannan babu zakka a cikinta.
Sai mai tambaya na gaba yake cewa da Allah malam menene ingancin maganar da take cewa idan mutum ya mutu babu sadakar da za ta amfane shi sai wadda ƴaƴansa suka yi masa, sai yake cewa idan haka ne har da sadakar da iyaye suka yi masa ba za ta amfane shi ba kenan,
wannan
kasance wanda baya haihuwa.
Wannan wani kauli ne daga cikin fadar wasu daga cikin malamai cewa wanda zai yi wa wani sadaka kuma ya amfana da sadakar da aka yi masa shi ne da ya yi wa mahaifinsa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa, suka kayyasa suka ce saboda shi da yana daga cikin aikin mahaifinsa. Alwaladu min kasbi abi, kamar da ce wa Annabi yake cewa yaro daga cikin kasabin, wato abinda ubansa ne ya tsoruta ya aikata, saboda haka duk abinda ya yi to ladansa zai iya zuwa ga mahaifinsa, shi ne asalin dalilin samuwarsa ko mahaifiyarsa. Wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayuka da malamai suke faɗa, amma ra'ayin da jumhurin malamai suke faɗa shi ne ita sadaka takan iya amfanar da wanda aka yi domin shi, wato wanda aka yi sadakar don Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada a gare shi, sawa'un wanda aka yi wa sadakar abin nan mahaifi ne ko mahaifiya ce ko kuma uba ne ya yi wa ɗansa ko dan uwa ne ya wa dan uwansa ko wani musulmi ne ya ga cewa ba za ya yi wakafi da sunan wasu mutane ko wasu wanda suka kyautata masa a rayuwarsa kamar malaminsa ko wani ubangidansa ko wani abu dai irin wannan, to suka ce duk wannan zai iya zuwa ga shi wanda aka yi dominsa, domin wannan daman aikin shi na mutum ne, shi nashi ne wanda mai aikin. To mutum kuma abin da yake nashi ne yana iya sadaukar da shi ga wani in ya ga dama. Yana iya sadaukar da shi, Allah ya ce wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan adam ba shi da wani abin da sai wanda shi ya aikata da kansa. To in ya aikata to ya cancanci abin, to abin da duk kuma ka cancanta naka ne kana iya sadaukar da shi ga wanda kuma ka ga dama, domin daman naka ne kuma naka ne kana da wannan haƙƙin. Saboda haka suka ce babu laifi dan mutum ya yi ma wani wanda ba shi da sila ta haihuwa tsakaninsa da shi, wato ba mahaifinsa ba ne, wataƙila baffansa ne, wataƙila babban wansa ne, wataƙila wata mariƙiyarsa ce da ta riƙe shi ko wani wanda ya riƙe shi ne ba shi ya haife shi ba, duk zai iya yi masa waƙafi ko ya yi sadaka da zumar Allah subhanahu wa ta'ala ya kai masa ladansa. Wannan shi ne ra'ayin jumhur da yawa daga cikin malamai, kuma wannan shi ya fi ƙarfi daga cikin ra'ayukan biyu. Allahu a'lam.
sai wannan shi kuma yake cewa mallan shin yana da kyau mutum yayi addu'a ga yaro da ya rasa cewa Allah ya sa ya zama dalibin makarantar Annabi Ibrahim
ba abin da zai hana saboda wannan abin ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafiyar da Allah ya da da shi ya ga Annabi Ibrahim alaihi salam tare da wasu yara tare da shi ya tambaya waɗannan fa aka ce da shi ya'yan musulmi ne da suka mutu suna kanana ya'yan musulmi da suka mutu suna kanana to shine mu a Hausa muke cewa makarantar Annabi Ibrahim saboda shi annabin Allah ne ga kuma yara tare da shi saka in ka roki Allah dan da ya rasu Allah ya sa shi cikin wannan tawaga babu komai
sai wannan shi kuma yake cewa mallan ya kasance na kaular karatun alqur'ani dalilin haka yasa ya koma islamiya saboda bashi da burin da ya wuce ya haddace alqur'anin kuma gashi yace bashi da wanda zai dauki nayin karatun nasa dole idan ya je makarantar sai ya fita kasuwa kuma ya gane cewa ba a hada neman kuɗi da karatun alqur'ani shine yake neman mallai taimaka masa da shawara
to ban san waye yace ba a hada neman kuɗi da karatun alqur'ani karatun alqur'ani ibada ce kamar sauran ibadu zikiri da kamar sauran zikiri ba a cewa ba za ka yi in kana wata ibada to kaka nemi kuɗi ba sai ita kaɗai za ka yi ta yi babu inda aka faɗi haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maganar kiyamul layli wanda da farko aka farlantawa musulmi tashi cikin dare su yi sallah farko-farkon musulunci kafin a farlanta salloli biyar يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا هرزوا إن أبنجي سبحانه وتعالى يسوكي مسوان وان النويون نتاشي أكران تعالى القرآن كويوشي الله سبحانه وتعالى يكيشي وعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يدربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه Allah subhanahu wata'ala ce ayya Allah ya san daga cikin ku za a samu rasa lafiya wasu kuma suna tafiya wato fatauci a bayan ƙasa suna bulaguro a bayan ƙasa don neman arziki da kuma waɗanda suke yaƙi fita yaƙi fi sabilillah Allah subhanahu wata'ala ce to ku karanta abin da ya sauko daga alqur'ani kaga ba a ce dan suna fita neman abinci ba kar su karanta alqur'ani ko kar su koyi karatun alqur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake so kuma sa alqur'ani sahabbansa sukan zo su zauna a majalisi su saurari karatun alqur'ani daga wajensa da kuma sauraron ilimi na hadisi da abubuwa da yake karantar da su wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kira al-hikma wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma alqur'ani shine al-kitab al-hikma kuma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan zo domin su samu wannan ilimi ya zo cikin sayyid bukhari hadisin abdullahi dan abbas cewa sayyidina umar yana da wani makoci wannan makocin kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna shine itban ibn malik daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin mutanen madina to itban ibn malik shine makocin sayyidina umar suna zaune a al-awali al-awali ita ce jahar binan quba to yace cewa suna wato musanyan zama zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama na tanawubun nuzula ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama cewa muna musanyan zuwa majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai in yau wannan ya tafi kasuwa ɗaya sai je ya zauna majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya jiyo na karatun Qur'ani na hadisa annabi na hukunci hukunci duk abubuwan da ya samu na ilimi wannan ya da kasuwa sai ya hadu sai ya karantar da shi shi kuma wannan sai ya je gobe shi kuma wannan ya tafi kasuwa haka suka rika yin musanyan wato wannan role tsakanin su biyu wannan ya je kasuwa yau wannan ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kashe gari kuma wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka rika yi da tanawu shine at-tanawu fil ilm wato alqawkiltar juna wajen neman ilimi to kaga anan ba a ce kasu ba sayyidina umar ya yi ilimi yana cikin manyan malami ta haka ya tara iliminsa yana zuwa kasuwa kuma yana zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sauraron ilimi to haka nan da yawa daga cikin sahabbai kamar yadda abu huraira da yake fadar sababin da ya sa ya fi kowa yawan hadisai yake cewa su al-ansar mutanen madina abinda yake shagalar da su sautari yake daukan musu hankali shine zuwa wajen gonakinsu suna manoma ne su ko mutanen al-muhajirun abinda yake shagaltar da su su kuma yan kasuwa ne yace suna zuwa kasuwa, ni kuma ba inda nake zuwa ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da yunwa ciki na, in ya samu ya ci ni ma in ci, in bai samu ba ni ma in zauna da yunwa. To kaga shi duka sahabbai na Muhajirin da Al-Ansar duk suna tafiya neman abinci, kuma suna zama su yi karatu a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama. To haka ya kamata ko ina a samu ɗalibin ilimi, in har zai iya haɗa kasuwancin sa ko neman kuɗinsa da kuma neman ilimi, musamman in mai bukata ne kuma babu wanda ya ɗauke masa bukata, akan iya samu wanda za a ɗauke masa bukatunsa na rayuwa. To kaga wannan sai ya zama ya samu tafarruk, ya samu lokaci isasshe da zai zauna ya ta karatunsa. Amma bai samu tafarruk ba, to ba zai ce kuma zai yi karatun ba, saboda ai ba yana neman abin nan. Za ka ga da yawa wasu za ka ga cewa suna ma'aikata ne, amma kuma za su shiga makaranta ko ta weekend Alhamis da wannan Asabar da Lahadi, ta haka za su yi karatun. Wasu za su ga ƴan kasuwa ne, sassafe suna kasuwa, amma tsakanin magariba da isha'i za su zo saurari karatu. Wani a nan sai ka ga ya tara ilimi da yawa. Saboda ba da aka ce in kana karatun Qur'ani kakai harkar kasuwanci, illa iyaka kawai in ka samu wanda zai ɗauke maka hada-hadarka ta yau da gobe, don ka samu gaba ɗaya lokacinka ka ba da shi ga karatun Qur'anin, ya za ka yi itiƙani ka ƙware ka ƙure. To wannan kuma wani abu ne da daba ce wanda in ka samu sai ka amfani da ita, amma rashin samun ta ba zai hana ka nemi karatu ba ko ka karanci Al-Qur'ani.
Sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam shi ya kasance yaran shago ne, to sai mai gidansa ya karbi bashi na banki. Shi yake tambaya mallam, to shi da ake sallamarsa da wannan kuɗin kullum idan an tashi daga shago, rebate ko kuma halal?
Ba abin da ya haɗa shi da riba. Riba wanda ya je karɓe ta shi ne ya ci riba, amma ba shi da ya yi aiki aka sallame shi ba, ko ita ko su iyalan shi wannan da ya je karɓo bashin ya ba kawo masa abinci suka ci, ko yaransa da ya je makaranta aka biya mashi kuɗin makaranta ko aka ɗinka masa tufafi ya sa, duk wannan ribarsa ba ta shafe su ba. Shi abin shi ya shafa idan mutum ya zanto yana da dukiyar nan akwai halal akwai haram a cikinta, ba a hana amfani da dukiyarsa. Yadda in ya shiga kasuwa za a iya sayar masa, daga abin da ya zo saya ba a ce ai yana karɓar riba, don haka ba za a karɓi kuɗinsa in ya zo ba kuɗin riba ne. A'a, shi dai yake kuɗin riba a gunsa, amma kai da kake mu'amala da shi abin ba zai shafe ka ba. Shi ya sa za ka ga cikin magabata akwai waɗanda sukan shiga wajen waɗanda suke masu mulki ko masu mulki tsari an san su, wani lokaci sukan hau kan dukiyar jama'a da ba tasu ba, ba ta halal ba. Amma wannan baya hana su karɓi kyaututtukansu, su karɓi wani abu nasu in sun ba su. Yake cewa in sun baka, ajin Ibn Mas'ud yake cewa in sun baka ka karɓa, kai ka mori abin, su kuma alhakin yana wuyansu. Saboda haka kai kana yin abin da yake na halal ne kuma ana biyan ka, to wannan babu laifi don ka karɓi kuɗinsa na ka karɓi kuɗin sallamar ka a wajensa, ko da kuwa yana ta'amuli da riba.
To sai mai tambaya na gaba wanda yake cewa mallam, sun kasance su a kantin kwari, masu shago sukan tura masa kaya ko kuma hotunan kaya ta cikin WhatsApp, su kuma sai su tura shi akan status ɗinsu na Facebook da kuma sauran kafafen sada zumunta, su ƙara kuɗi kamar naira 500 ko kuma 1000 akan farashin ainihin mai shagon. To yace suna yin hakan ne idan suka tura mutum ya zaɓa, su kuma masu shagon sukan ajiye musu. Yace amma suna bin hanyoyi ne guda uku. Yace hanya ta farko, idan mutum ya turo kuɗin cewa yana buƙatar wannan kaya, sai su cire abin da suka ƙara a kai su tura mai shagon kuɗin kayan, su kuma su karɓa su kai masa. Sai hanya ta biyu da yake cewa masu shagon suka rubuta sunansu a cikin littafinsu na bashi, su ba su kayan su kai wanda yake buƙata, shi kuma ya bada kuɗin. A hanya sai su cire nasu kasan, sannan su kaiwa mai shagon nasa, sai ya goge wannan sunan nasu na bashi. Sai hanya ta uku yake cewa suna amfani da kuɗinsu na aljihunsu, su biya kuɗin kayan, sai su kai wanda ya zaɓa, ya bada kuɗin, su kuma a nan sai su ci tasu ribar. To shi ne yake cewa amma fa kayan ba nasu ba ne, domin lokacin da yake tsallarsa kawai dai kaya ne na wasu mutane da suke da sanayya da su, suke kuma tura musu, su ma su tura waɗanda suke zaton suna da buƙatar kayan. Shi ne ke tambaya mallam akan waɗannan hanyoyin, wanne ne fi cancanta, menene kuma halaccin wannan kasuwancin da suke yi?
To shi abinda musulunci ya hana a kasuwanci shi ne ka sayar da abin da ba ka da shi ko kuma abin da ba naka ba ba da izinin mai shi ba abin da ba ka da shi ba ka mallake shi ba kawai a zo a yi ka ji wani yana so ka zo ku yi ciniki ka sayar masa ka karɓi kuɗinsa ka je kuma ka sayo ka kawo masa wannan ba irin wannan ba ka da shi tana iya yiwuwa ka karɓi kuɗin a gama ciniki shi yana jin ya sai abu ka je abin ya ƙara kuɗi ko kuma ka je ka nema ya ƙare na dama ba naka ba ne to wannan musulunci ya hana wannan shi yasa ake cewa duk abin da zaka sayar ya zanto ko naka ne ma sai kana da alƙudura ala taslim zaka iya bawa mai sayan in ya saya ko da naka ne kamar yanzu ce kana da bawa amma ya gudu suka ce ai ina da wani bawa sunan shi kaza 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 na saye shi kaza kaza nawa ka saya yanzu za a zan sa a kawo maka shi to ba lallai ka iya samun shi ba ya riga ya gudu to haka duk abin da kake naka ma in ba ka da ikon miƙawa mai shi mai ba miƙawa mai saya to ba bai halatta ka sayar da shi ba to balantana abin da ba naka ba kwata-kwata amma abin da yake ba naka ba mai shi ya baka damar ka tallata ko ka sayar to kana iya kai sayar da wannan mai shi zai iya cewa ka sayar da farashi kaza ya baka farashi to ba halatta ka ƙara akan abin da ya baka sai da izininsa sai da yardarsa in kuma har ka ƙara to zaka kawo masa da ƙarin amma in ya baka ya ce gashi ka je duk abin da ka sayar ni dai ka kawo min kaza ribar ka riƙe to wannan ya halatta nashi ne kuma ya maka izinin ka ci riba daga wannan abin nashi saboda a cikin duk abin da kake faɗa a wannan sura ta ƙarshe kusan abin wani ne kuma ya baka izini indai da izininsa ya ce gashi ka tallata abin da ka sayar ni dai kawo min kaza to wannan ya halatta don mutum ne yana da mota ya ce gashi ku je ku sayar ni dai kaza nake so a kawo min a motar nan ko gida ko fili ya ba su da farashi ya ce amma na yarje muku abinda duk kuka sayar ni dai farashinsa a gona kaza ne ko kuma na yarje muku abinda duk kuka dora a kai ku je ku sayar ba komai to wannan duk halatta su ci wannan abinda suka samu amma in ba da wannan ba to baya halatta mutum yana shagonsa da kayansa kai can kana tallar kayan kana karɓar riba kuma ka zo ka karɓi kayan ka je ka kai wannan baya halatta idan kuma kai ka saya da kuɗinka kamar yadda abin ƙarshe yake nunawa ka saya to ya zama mallakinka indai har ka saya da kuɗinka to wannan mallakinka ne ba kuma wani wanda ma zai za ka tsaya neman izininsa naka ne saboda in ka wani abu ya samu kayan nan kai ke da asara zama abin da malamai suke la'akari da shine wannan al-kharaj bid-daman ana amfanuwa da abu in ya zanto zamaninsa wato lamuninsa yana wuyanka ma'ana inda abin wani abu zai faru shi kai za ka ɗau asara to shikenan in abin ya samu riba to ribar taka ce tunda asara ma taka ce amma abin da ba ka da asararsa to ba ka da ribarsa
sai wannan shi kuma yake ce malam mutum ne ya ba da fili da kuɗi akan a gina islamiyya ana karatun addini a matsayin sadakatul jariya bayan ya mutu har aka samu ci gaba wato bayan ya mutu sai aka samu ci gaba na yin karatun boko ma tun daga matakin primary secondary da ma NCE a gurin to sai zaman an fi ba da ma muhimmanci akan abin da ya shafi bokon haka akan islamiyya ta samu rauni saboda na boko ya furin jaye da kuma kawo kuɗi to ganin haka sai magadin wannan bawan Allah ya sa da ya asasa wannan filin makaranta suke ganin kamar ladansa baya isa yadda ya kamata shine suka yanke shawara akan su kai hukumar kungiyar makarantar ƙara kotu domin a dawo da martabar karatun addini a bar na bokon shin magadan suna da alaki da haƙƙi na bin kadin mahaifinsu akan abin da ya bada sadaka bayan mutuwarsa
to magana cewa aka samu ci gaba kuma ka ce na addini ya rauni manzo yadda za a samu ci gaba ba ana karatun addini qur'ani hadisi tafsiri fiqh waye kuma a zo a daina ko ya rauni kuma ka ce an samu ci gaba ba ci gaba aka samu an samu ci baya shi waƙafi duk wanda ya yi waƙafi ya ginda ya sharuɗa kuma sharuɗin suka zanto ba sharuɗa ne da suke ɗauke da ko wani abu da shari'a ta haramta ba ko wani abu na cutar da wasu sharuɗa ne karɓaɓɓu a shari'ance to waɗannan sharuɗa ana kiransa shuruɗul waqif duk mutum da ya ba da waƙafi yana da sharuɗa to ana kiyaye masa sharuɗinsa wanda yake annazir mai sa ido akan wannan waƙafin to dole ne ya kiyaye sharuɗin mai waƙafin in aka canza masa sharuɗa to an yi laifi wannan shine ka'idar waƙafi mutum ne ya yi waƙafi ya ce ga gidana nan amma na ba da waƙafi amma ina so a riƙa saukar da makaranta ƙur'ani wato idan mutum makarancin Qur'ani to a bashi masauki a ciki to wannan sharadin sa ne to aka zo kuma ka kawo wani wanda yake ko likita ne ko wani wato lawyer ne ka aje shi a gidan ka ce ai kai ba dole ka bi wannan sharadi ba a'a sai masu karatun Qur'ani yace to ko mai karatun hadisi ne bai da Qur'ani ba za ka aje shi a gurin ba ko mai fiqhu ne yazo bai da Qur'ani ba makarancin Qur'ani ba za ka aje shi a gidan ba don ya saba wa shurutul waqifi sai dai idan ya zanto sharadin zai sa waqafin ya zama bai da amfani misali yazo wani gari yace gashi yayi waqafi amma waqafi ga mutanen garin nan amma mahaddata a Qur'ani sai ya zanto duk garin gwa ba mahaddata saboda waqafin yana nan gashi shi ya rasu amma waqafin yana nan babu mahaddata Qur'ani da suke zama kaga shi kansa inda yana da rai zai canza tunani to yayi abin da zai samu lada amma babu waɗanda suke amfana da shi domin a samu lada to sai a canza masa wannan sharadin nashi don dai abin da yake maslaha gare shi wannan ya halatta ko misali sharadi ga shi ai masallaci to sai zanto an yi masallaci amma masallacin yayi kadan sai aka samu wasu za su taimaka da kuɗi a sayi fili a je a yi katon masallaci da zai ishi mutane to ba za a zo a ce ai mai waƙafin nan ya ce wannan nashi masallacin a nan za a yi sallah ba kada a matsa gaba kaɗan a samu wani fili ƙato wato wani kaga sharaɗi ne da zai cutar da mutane kuma mutane za su ga wani zai zo ya gina musu masallaci amma an hana saboda ka a bar wannan gurin a je wani gun daban to wannan shi ma sharaɗin ba zai abin nan ba amma in sharaɗi ne mai kyau mai ma'ana ba zai cutar da kowa ba kuma zai cutar da shi kansa mai sharaɗin ba to wannan ba halatta a canza masa kamar wannan da yace za a yi islamiyya za a karantar da ilimin addini kawai wasu su zo saboda neman kuɗi canza masa su mai da ita ta boko a ce ma na addini yayi rauni kaga wannan dole a tashi a kwato wa da mamacin haƙƙinsa kuma waɗanda suke da waɗanda aka sanya abin a hannunsu su ne ke wajibi a kansu in ba su yi ba to duk wani wanda yake da iko da zai yi ya ga ya kwato wa wannan mamaci haƙƙinsa to dole ya yi saboda waɗannan ba ci gaba su aka samu ba a tare da su barna aka samu tunda abin da shi mai waƙafin ya so a yi gaba ɗaya sun rusa shi sun kawo nasu sun mai da gurin kuma ya zama ko gurin neman kuɗi to wannan baya halatta a bar su a ci gaba da haka
tunda ke ta malam idan Allah ya inganta shirya musaffa da musabaqar alqur'ani domin auren wani
abinda aka sani in an yi aure shine ayi walima wannan ita shi shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukarwa da alqur'anin yayi kuma shine abinda sahabbai suka tafi akai kuma shine abinda muke karantawa a cikin dukkan littafanmu na hadisi littafanmu na fiqh abinda ake magana shine walima walima ba ita ce musaffa ba ita ce musabaqa ba walima shine gayyaci mutane kai abinci ka ba su su ci su taya ka murnar abinda ka samu na karuwa wannan shine abinda shari'a ta zo da shi mu yi kokarin mu kiyaye abinda shi kansa mai shari'ar wanda ya zo da alqur'anin ya kiyaye haka ne za mu samu kusanci da shi haka ne za mu samu karbuwa a wajensa da wajen ubangiji subhanahu wataala ba wai mu murka kirkiro wani abu namu daban ba kamar nashin bai mana bane ko kuma a'a an daina yayin nashi ko ya zama nashi wato gama gari shi yasa muke kirkiro wani wannan ba daidai bane saboda in an maka kai aure to ka duba kaga Annabi me yayi ya goye wa Allah wannan ni'imar da ya masa shi dai ba gana Qur'ani ai ba wanda ya kai shi maganar karatun Qur'ani bayan shi ba wanda ya kai sahabbansa suna son Qur'ani suna karanta Qur'ani amma ba mu san suna irin wannan ba saboda a kiyaye kada a rika bude kofa irin da za ta jawo a kashe wata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar ta bid'a kuma da ba tashi ba yanzu sanda ka zo da wata bid'a a wata wani mahallin sunna to sunna kake murkushewa da wani zo wannan aka dauki wannan shine kaga mu kuma murkushe sunnar walima saboda haka ya kamata a tsaya akan abin da shari'a ta zo da shi kada a fadada a shiga wani abin da kuma zai zama ba shi da tushe
to sai wani kita dan Allah malam bayan salatin ibrahimiyya akwai wani salatin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam
sai kansa salatul ibrahimiyya da ai da yawa nau'i ba ɗaya bane nau'i ya kai goma sha wani abu sannan akwai salatuttuka da sahabbai suka yi aka duba littafan da suka yi magana akan salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar jala'ul afham na ibn al-qayyim kamar al-qawlul badi' na sahawi da za a ga nau'ukan salatuka daban-daban da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda shi ya koyar matsayin salati gare shi duk suna nan haka ba wai sai wanda kai ka iya shi kansa ibrahimiya din kala-kala ne
kuma Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka-duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-364-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jami'ar da shehu malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli mu OAN babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ana Sayyidar Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.